sauraro, assalamu alaikum. Wannan shine shirin zauren VOA, wanda a da kuke jin shi a shirin hantsi na ranar Lahadi. Yanzu zauren VOA ya dawo lokacin shirin dare na ranar Asabar. Kuma baban gida Jibril ne yake jagorantar tattaunawa. Bari mu haɗa ku da shi. Bismillah, baban gida.
Kamar da kuka ji a shirye-shiryen mu da suka gabata, muna tattaunawa ne game da matsalar tattalin arziki da yawa al'ummar Najeriya katutu, kuma in ce yawa kasar baki daya katutu ko daurin minti. A zauren namu muna tare ne da sauran al'umma da kuma wasu shehunan malamai da za su yi mana fashin baki game da matsalar da ake ciki bayan da wanda ke wannan zaure suka gabatar da korafe-korafen su. To zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abinda za su ce. To ya sunanka?
Sunana Haruna Mustafa.
To Bal Haruna Mustafa, me za ka ce game da halin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya?
To gaskiya lamarin nan da ake ciki a Najeriya yanzu, talakawa dai gaskiya suna fuskantar kalubale daban-daban iri-iri. Dan gaskiya ko irin tallafin da ake cewa ya ba mu talakawa su mori rayuwar demokrasi nan bai kai wajen su. Rijiya ta bayar da ruwa gashi guga yana. To talakawa gaskiya shugaban kasa muna so gare shi ko za a yi wani tallafi a dinga yi yanda misali talakawa zai isa gare su. Wayannan da ake ba sako a ba su gaskiya su ma suna kauda abun ne a jihunsu ne suka sani ba ta talaka suke yi ba, su karan kansu ne da yaransu. Dan gaskiya talakawa sun shiga wani hali a Najeriya tsakani da Allah, komai ba su ci moriyan shi ba na demokradiyya, amma kuma lokacin siyasa ne da su kuma ake amfani suke zuwa wajen, kuma sun je wajen sai su yi wace da talakoki. Gaskiya wannan abun tsakani da Allah, manyan mu ku ji tsoron Allah ku gyara.
To kawo yanzu ita wannan gwamnati ta bayyana cewa ta ɗaukar wasu matakai na inganta jin daɗin talaka, kamar yadda shi shugaban ƙasa ma ya bayani a jawabinsa na sabon shekara. To gashi mun shiga sabon shekara nan, kana da wani fata nagari?
To fata na nagari, Allah sa matakin da aka ce za a ɗauka, Allah sa yaki da shi, kuma abubuwan nan su yi sa talakawa. Dan gaskiya talakawa yanzu wani zai samu karamin jari, ko da karamin kudi ne ma ya shigo wajen shi, suka ganda wannan kudin shi ma ya zo ya zama mutum nan gaba da wannan abu. Allah ya sa albarka. Sabili da haka in dai za a yi shi yanda ba za a cuti kowa ba, muna marhaban da wannan abun da shugaba ya ce zai yi.
To mun ji ta bakin Malam Haruna Mustafa. To bari mu juya, za a gabatar da sunanka.
Sunana Babasani.
To Babasani, ka ji halin da ake ciki dai, ba sai an gaya maka ba, kai ma dan Najeriya ne, kuma kamar yadda wani tsohon shugaban ƙasa ke bayani jiki magayi. Me za ka ce game da halin da ake ciki na tattalin arziki a Najeriya yanzu?
Alhamdulillahi, wannan tambaya da kai haka yake. Wato abinda zan ce, ƙasar nan tamu Najeriya, wannan shugaba daga farko ba ma na labarin da na sabon shekara ba, farkon zuwansa kuzarinsa da abubuwan da suke faɗa da alamar da gaske ne. Kuma gashi a kwanan nan maganan da aka tsada ministoci, to kaga kamar da halama ya fi gwamnatin da ta gabata. Kaga dai duka ita ce, amma kaga yanayin da muke halamar gani za su yi kokari kware da gaske. Amma abinda zan kira, mu talakoki muna cikin matsati, domin farko da yake da tallafi yake ya san wahalar suke ciki, amma an yi da halamar ya sani kuwa yanzu kaga yanda talaka yake ciki. Talaka baka isa ka je zumunci ba, in ba dalilin wayoyin nan ba da ma ka iya zumunci. Tsada komai, tsada abinci, kullum abinci hawa-hawa yake. Tun daga ƙasa-ƙasa dawa naira 100 shinkafa, naira 250 yau ya hau shinkafa saura 1,000, kaga akwai aiki babba gare mu. Abinda za mu ce musu, su riƙa tuna da talaka. Idan sun ba da taimako baya zuwa wurin talaka, kar ma su riƙa ba da wannan tallafi na wanda ake ce a taimaka talaka, ba zai zo isa wurin talaka ba, ko halama ma.
Wato idan za ka yi ce ka ƙarin farashin man fetur ne shi ya ƙara sa talaka cikin wani hali na kakanika?
Yawwa, duka komai ma abinda ya zama sa talaka cikin kakanika ya fi tallafin fetur da aka cire, kuma maganan tsaro. In ka cire inda wannan abubuwa guda biyu, kawai ba za ka ƙara cakuyin ba. Shine kawo matsatsin rashin tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya yanzu.
To ya batun noma da kiwo fa, gashi dai na san kai ba fulatin ne, watakila ba ka rasa hannu a bangaren kiwo ba, me ake ciki?
Insha Allah haka yake. To ai rashin tsaron shine matsalan, da Bursalan da duk da komai da ake magana yanzu, Fulanin da manoman baki ɗaya hankalinsu ba kwance yake ba, saboda babu tsaro. Bayan fada da suke da manoma, gwamnati ta yi tsayin, gwamna shugaban ƙasa da gwamnatin tarayya da gwamnati su yi kokarin fidda bursala kuma su jaddada tsaro. Tsaron nan shine kan gaba kuma tallafin mai da aka ce da tsada, akwai tsada, talaka ba zai iya wani abubuwan ba, talaka sun shiga wani hali na tsatsani kai.
To kada ganin idan aka tabbatar da tsaron nan za a samu bunƙasar tattalin arzikin nan da yake
duk tsadan nan da muke ciki. Wannan ba na ce maganar tattalin mai ba, in aka ce akwai tsaro mutane za su fice kiwo inda suka ga dama, za ka ta kai noma, akwai filin noma, insha Allah duk da tsadan nan za a insha Allah za a zauna lafiya. Amma rashin zaman lafiya duk yafi komai matsala a ƙasar mu.
To gashi shugaban kasan ya fara daukar mataki na ladabtarwa akan wasu jami'an gwamnati na da da kuma har ma na yanzu. Ya kuka ji da wannan mataki?
Wallahi mun yi marhaba, mun yi marhaba da wannan lamari nasa, muna masa godiya, muna kara masa addu'a a kullum, muka yi sallolin mu kamsu salawati, don yana da gaske yake Allah bin zai taimake shi insha Allah. Masu boye kudin kasa zai maganin su, ba kamar gwamnatin ta gabata ba, kuma tsaron ma insha Allah in dai an goya masa baya zai iya bakin daidai bakin gurgurdun shi insha Allah. Muna masa fatan alheri.
To Dr. Kadeji, koke-koken jama'a game da batun matsalar tattalin arziki, to me zaka ce a bangaren hutun da ku ne masana tattalin arziki game da wannan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga?
To sunana Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, malami a jami'ar Yusuf Mintamasile da ke Kano a fannin koyi da kimiyyar tattalin arziki. Najeriya mun samu kanmu a cikin yanayi tsawon shekaru na hauhawar farashi da kuma matsi da ake samu na rayuwa, musamman a shekarar ta gabata bayan janye tallafin man fetur da shugaba Ahmad Bola Tinubu yayi da kuma kai naira kasuwa domin ta yi wa kanta farashi. Bugu da ƙari kuma da yawan ciwo basussuka da ake a cikin kasafin kuɗi, waɗannan duk sun taru suna taimakawa wajen hauhawar farashi. Shi yasa a shekarar da ta gabata sai aka samu hauhawar farashin da ba a taɓa samun kamata ba a Najeriya. Wannan ya sa al'umma cikin mummunan yanayi, musamman waɗanda suke aiki na albashi. Da yawa albashin bai canza ba, amma farashin kusan duk abin da suke siya ya hauhawa fiye da kima. Wannan ta sa da yawa mutanen Najeriya sun samu kansu a cikin talauci da kuma matsi na rayuwa. Kuma hatta wanda suke yin kasuwar abin bai basu ba, muna gani saboda taɓarɓarewar darajar naira da ake samu kullum, musamman bayan kai ta kasuwar da aka yi wanda tun a gwamnatance tana naira 445 a shekarar ta gabata a cikin kasafin kuɗi, yanzu a sabon kasafin kuɗi a gwamnatance ma aka sa 750 kuma ana magana yanzu zai kai 800 da wani abu. Saboda haka wannan yana nuna cewa naira ta karye da kusan kimanin kaso 100 cikin 100 a tsawon watanni 8 ba. Wannan ya sa farashi ya ci gaba da hauhawa a ƙasar nan. Kuma a wannan shekarar ma gashi hasashe yana nuna cewa naira nan za ta ci gaba da karewa. Kuma mu sani cewa karewar naira nan yana da fuska biyu. Akwai karewar farashin naira wanda gwamnati take buga kirji ta yi. Akwai kuma faduwar farashin naira da take faduwa a kasuwa saboda mai babu bukatar ta a kasuwar an fi bukatar kudaden kasashen waje. To wa'innan sun tattaru sun sa al'ummar Najeriya a cikin mummunan yanayi. Kuma idan gwamnati bata tashi tsaye ba, wai da muke ta cewa kaman yawan siyan kayayyaki da muke da goje shi yake ƙara wannan tsadar, wannan kawai yana taimakawa ne. Saboda a baya an dauka cewa bayan farashin man fetur da ake siyowa tatace, ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo buƙatar naira a Najeriya shine yawan siyo shinkafa da muke. To aka zo aka hana siyo shinkafa nan, yanzu shekara da shekaru ba a siyo shinkafa, ko an siyo ta sai ta smuggle, ma'ana tsakauri, kuma ba da dala ake siyo ta ba. To ya kamata a ce buƙatar da muke da ita ta dala nan ta ragu, idan wannan ne yake janyo, amma ba ta ragu ba. Saboda haka matsalar mu shine da yawa 'yan Najeriya yanzu sun dawo a dala suke ajiyarsu. Da iya masu kuɗi ne da muka sani da kuma manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati, gudun ko idan sun ajiye kuɗi a asusun banki za a ga cewa kaman ko sun yi wani almundahana, wannan take sa ba sa kai kuɗi banki sai su canji daloli sai su kai kuɗi su ajiye.
To masu sauraro, a madadin lokacin wanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri, na ku ba mai rufin daga birnin Lagos ke cewa a huta lafiya.
Madalla! A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce yake cewa ku kasance tare da mu ranar Asabar a shirinmu na dare domin ci gaban zauren VOA.